بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنوا مسلمي مكادوا وانا مسلاتي من الفاكة مسلاتي مغلقة أنا برن بوشي إنا من غيسوات الدين المسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shine darasi na uku cikin durusan tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci. Yau Asabar 13 ga watan Safar shekara 1444 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Goma kenan ga watan 9 na shekara ta 2022 miladiya. Mun karanta aya ta 42 da kuma ta 3 da kuma 43 a cikin darasi na baya. Yau da yardar Allah za mu kara gaba, amma kafin nan akwai waɗanda suka rubuta, waɗansu kuma suka yi magana kai tsaye akan waɗansu matsaloli da suka shafi ayar da muka karanta akan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Shin yana daga cikin ciniki akan ayoyin Allah ko sai da su, ko cin abinci da ayoyin Allah karantar da Al-Qur'ani da malaman Islamiya ke yi a biya su? Shin yana daga cikin haka sayar da littattafan na addini da mutum zai rubuta, ko a yi appeal fund a tara kuɗi wa wanda ya rubuta? To kana iya ƙarawa ma da cewa ruqya da za a yi don karanta Al-Qur'ani wa wani don ya nemi magani a biya shi, shin yana daga cikin sanin ayoyin Allah? Kana iya ƙarawa da malamin da zai yi wa'azi ko ya yi huduba ko ya yi limanci da ayoyin Allah ya yi amfani, kuma aka bashi wani abu ko sadaka ko kyauta ko aka biya shi, yana daga cikin sanin ayoyin Allah? Ga bayaninsu kamar haka. Da farko, dukkan abin da mutum ya yi shi ba da niyyar wato ciniki akan ayar Allah ba, sai dai da niyyar ya yi ne saboda Allah ɗin, sai aka bashi wani abu da sunan mukafa'a. Wannan mukafa'a ɗin wato kamar share guminsa ne, da kuma yi masa alheri bi ihsani akan kyautatawarsa wa wanda aka yi wa, ko wa addini gaba ɗaya, ko wa al'umma, da sunan sadaka ko da sunan kyauta ko ma da sunan ujira. Bi ma'ana, ya yi ne sai aka biya shi akan dawainiyarsa da wahalarsa. Wannan ba laifi bane a addini bisa magana ta jumhurin malamai. Ya haɗa kusa dukkan waɗannan da na yi magana a kansu. Karantar da Al-Qur'ani da mutum zai yi wa ɗayanka da allo ko da mushafi, ko ya karantar da su harufan Al-Qur'ani su iya karantawa su haɗa bakin, ko ya karantar da su da ka, ko ya karantar da su da littafi tartilan, wannan dukansa ba laifi bane a addini a ba wa mutum wani abu da sunan sadaka ko kyauta, ko an biya shi akan ɗawainiyarsa da hidimarsa idan ya karɓa da ci haramun ba, kuma wannan aya ba ta shafe shi ba. Dalili akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, wanda yake cikin Sahih al-Bukhari. Wata mata ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, tace: "Ya Rasulullah, ji'tu ahabu nafsi lak," nazo ne don in baka kaina. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalle ta, ya sunkuya kansa sai ya shiru, bai niyyar ya aure ta ba. Sai wani ya gane hakan, sai ya ce: "Ya Rasulullah, idan kai baka bukata akwai masu bukata, ba mu anan." Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: "To matso, kana so in auren maka da ita, kawo sadaki." Ya ce: "Ai, ban da komi, yace baka da komi, yace ai dole sai da sadaki, yace bana da komi sai wannan gwadon da na yafa, yace in ka zata kai kuma ka yafa mi, je ka nemo wani abu ko zoben bakin karfe ka samu ka kawo, zan aure maka da ita. Yaje zaga ya dawo bai samu komi ba, ba koko ba ko titi ba kaya ba abunda ba abunda zai sai kaya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ba dai za a hana ka matar gaba ɗaya ba, amma kai kuma dole sai ka kawo wani abu. Sai ce ai ban da komi, yace kana da wani abu na haddar alqur'ani, yace wannan ka akwai, in ba kuɗi ma akwai tilawa, ina da ina ka iya, yace na iya kaza na iya kaza na iya kaza. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mallaktukaha bima ma'aka min alqur'an, na mallakar maka da ita da abin da ka haddace na alqur'ani. Malamai suka ce ai ba qur'anin aka saya aka dauka aka bata ba, suka ce ladar da zai karantar da ita alqur'anin, wanda da ya kamata ita kuma ta biya, sai masa farashi ai kudin wannan aikin da zai hidima ya zama daidai da kudin sadakin ta. Ina fata an fahimta. Malamai suka ce wannan dalili ne akan ka karantar da qur'ani a biya ka, inda aka maida qur'ani a madadin kamar yadda ake bada kudi. Sai Allah ya ce in za a yi aure wa atun nisa asadqatihinna nihla, kaga sadaki kuma wani abu ne mai kima. To tunda aka maida qur'ani a wannan babin, ya zama ana iya karantar da shi kuma a biya mutum. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, shi ma wanda yana cikin sahihul bukhari, hadisin Anas dan Malik ya ce inna ahabba ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, mafificin abin da za ku karbi lada a kai shi ne littafin Allah. Ai akwai wani abu ne da za ka yi ka ci halal sama da a ce ka ci akan ayar Allah da kai mata hidima aka baka mukafa'a? Wannan ya zama dalili akan karantar da Qur'ani, kuma ya zama dalili akan karɓar wani abu na lada idan mutum ya karanta wani Qur'ani da sunan magani don jinya. Wannan an samu nassi a kansa. Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya ƙara yarda gare shi, yace sun fito tafiya, sai suka zo wani gari, suka nemi a ba su bakunci aka hana, sai suka samu wuri a bayan gari suka zauna. Sarkin garin wani abu mai dafi ya cije shi, ana ta neman magani aka rasa. Aka ce a je wajen bakin nan ko akwai mai magani. Aka zo aka tambaye su, Abu Sa'id ya miƙe ya ce kwarai akwai magani. Suka je ya ga sarki wato yana cikin halin ƙaƙani kayi, ya ce akwai magani amma sai mun yi tsada an biya ni kafin in yi. Aka ce nawa za a biya ka? Suka tsadance akan za a ba su tumaki har guda 40 kafin ya yi magani wa sarki. Shikenan yana zuwa ya sunkuya, tunda su ba su iya karatu ba, ya tofa fatiha, sirrin fatiha kaɗai ya bayar, sai kafar mutum nan ta warke, kuma wannan dafin ya faɗi, mutum ya miƙe kamar bai taɓa ciwo ba. Sai aka ba shi waɗannan a matsayin lada. Sai shi da mutanensa suka ce ba za mu taɓa ba sai mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka kawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karanta mutumin ya warke? Ya ce ai fatiha ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya, ta ina ka gano wannan sirri? Ai fatiha tana yi kenan. Zaka ya karanta fatiha an bashi abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun zo kasawa a kasa da nini ma. Wannan shi yasa malamai suka ce ya halatta mutum ya yi ruqya kuma a bashi wani abu na lada, ya halatta ma mutum ya yi tsada a kai. Wanda da ya halatta ka yi tsada a kan zan karanta da ƴaƴanka su haddace Qur'ani. Idan an gama yaronka suka haddace Qur'ani, me za ka mu? In yarana suka haddace Qur'ani ka zo, zan biya maka kujera, maka zan sai maka mota, zan maka aure, zan baka gida. Dan Qur'ani ya kai ai haka. Wannan shine ake ce ju'ala, shine ka gama kafin a biya ka. Ya haddace Qur'ani kafin a biya, ko kuma ya sauke da tartibi kafin a biya, ko kuma ayi ijara, shine kowane wata ko kowane sati ko kowane darasi za a biya kaza. Wannan duka ya halatta. Wannan shine maganan jumhurin malamai. Amma al-Imam Abu Hanifa yace bai halatta ba, saboda shi ma yana cikin yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, yace an sai da ayoyin Allah ne. Malamai suka ce wannan baya cikin haka, tunda akwai nassi ga hadisi ya tabbata, inda laifi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi haka akai ba. Don haka ba laifi bane bisa ga zancen da ya firin jari. Kun fahimta ko? Bambanci tsakaninsa da wannan muka faɗa a baya wanda za a dauke shi hayar yayi saukan Qur'ani a biya shi akwai bambanci da wannan shi karatun zalla ibada ce mai zaman kanta ba a biyan kuɗi a kanta amma wannan jinya kai wa mutum ya biya ka wannan karantar da hidimar ilimi kai aka biya ka wannan kuma zallan karatun ne kai kai wa kai ina fata kun gane bambancin kar mutum ya ce ya zaka ce wancan ba kyau wannan akwai kyau eh akwai bambanci tsakanin karanta mun Qur'ani ka sauke ni kuma in biya ka shi da karantar da ni Al-Qur'ani in biya ka ai akwai bambanci wannan fa'ida ce kafira wannan kuma fa'ida ce muta'addiya don haka wannan tunda fa'idar ta je ga wani wannan duka tsakanin kai da Allah ne ka karanta ayoyin kuma kai addu'a ka roke shi to ya za a biya ka akan wannan wannan kuma shi ka karantar da shi ne wannan kuma ka masa jinya ne ina fata an gane bambancin haka wannan shi yasa ya halatta wannan kuma bai halatta ba sannan kuma ba a samu magabata suna haka ba wannan kuma an samu magabata suna yi suna karantarwa a biya su sannan kuma suna yin ruqiya a biya su wancan kuma inda ana yi a biya da su suka riga yi wanda duk ya haddace Qur'ani cikin sahabbai sai mutum ya zo ya ce wa Abdullahi ibn Mas'ud ai kafi mu duka iya karatu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka lasisin taka karanta mun Qur'ani kamun addu'a in biya ka dan haka suka yi law kana khairan la sabaquna ilai don haka shi yasa wancan bai halatta ba wannan ya halatta idan jan kunne akan da malami da mai ruqiya da duk wanda zai zama zai wani abu na addini biya shi wanda ya hada da malamin da zai yi wa'azi shi kuma a bashi wani abu na kyauta ko malamin da zai karantar da mutane ba wai koyar da Qur'ani ba mai wa'azi a bashi wani abu na kyauta ko a bashi wani abu na sadaka ya karba wannan duka ya halatta shine ma'anar wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man sana'a lakum ma'rufan kafi'u duk wanda ya muku abu mai kyau ko kuma ku saka masa duk wanda ya maka mai kyau kama da wanda ya karantar da kai addini don haka sai kai kyautawa malami ko kai sadakawa malami wannan abu ne mai kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahadu tahabu ku rinka ba da kyauta zai sa ku kyautata kauna a tsakaninku sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nana Aisha a cikin sahih ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul hadiya in aka bashi kyauta baya kin karba duk wanda ya bashi kyauta yakan karba yace wa yusibu alaiha yakan ma ba da tukuici idan an mai kyauta wanda aka aiko shi da kyautun sai ya bashi tukuici shi wanda ya bayar ma in ya ka wani abu sai Annabi ce kuma barin baka wani abu saboda ai ya zama alheri mutabadal ne ina fata an fahimta baka Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo an bashi wani abu ai shine malamin malamai don haka in ya karba ya ci duk abin da aka ba wa malami shi ba a irin haka shi ma ya halatta shi abin da bai halatta ba in ji malamai shine mutum ya zama niyyarsa ita ce don a biya shi yasa yake yi don a biya shi kadai yake karantar da Qur'ani ta yadda inda mutumin zai makara wajen biya zai yi rigima akan kudinsa kamar yadda wanda ya yi aikin leburanci shi ma zai ce a zai yi rigima akan a biya shi kudinsa a asalin manufarsa da Allah ne amma abin da aka baka mukafa'a ne sawa'un gwamnati ce ta biya ka ko kamfani ne ya biya ka ko mutum da individual ya biya ka duk wannan babu laifi idan manufarka da niyyarka saboda Allah kai aka maka mukafa'a wannan shine malamai suka ce bambancin akantu li a'mal da kuma amiltu li akhudh akantu li a'mal shine na karba ne don ya kara mun kwarin gwiwa da karsashi din yi aikin na karbi albashin islamiya don ya kara mun kwarin gwiwa ya taimake ni ba in karantar na yi wa'azi ko na yi huduba an ban wani abu na karba don ya kara mun alheri da jin cewa ashe abin da nake yi mutane suna so har suka mun alheri a kai fata an fahimta wannan ka karba don ka kara yi da kuma amiltu li akhudh na yi ne don in karba wancan shine bai halatta na biyu na farkon ya halatta dama ka yi ne asali don a biya ka wannan bai halatta ba amma ka yi saboda Allah sai aka biya ka abinda aka baka sai kara maka kwarin gwiwa wajen yi wannan duka ya halatta ina fata mun fahimta haka kuma zaka hada shi akan littafin addini da aka rubuta mutum ya rubuta littafi sai ya sayar ko ya ce a tara masa kuɗi saboda wato akan wannan littafin da yayi ba shine yin gidauniya akan launcin littafi ba ai wannan duka bai kai alqur'ani da kansa a sayar ba duk littafin da aka sayar yake kai darajar alqur'ani ba, to idan ya halatta a saida alqur'ani ai min babu aula kuma a saida wani littafin bai kai alqur'ani ba. To malamai kuwa jumhurin su sun tabbatar da halaccin mutum ya rubuta alqur'ani ya sayar, ko ya buga ya sayar, ko ya rubuta a jikin allo ya sayar. Ina fata an fahimta. Matukar ya zama daidai da irin abun da muka faɗa akan malamin da ya karantar, duka iri ɗaya ne, manufar saboda Allah. Amma kuma mutum ya karɓo ne abu don ya ƙara masa ƙwarin gwiwa, saboda cinikin da aka zo yi ba ana cinikin ayoyin Allah ba ne, ana cinikin takardar ne da tawadar da kuma wahalar ɗawainiyar bugawar da kuma ɗawainiyar rubutawar, a kanta ake cinikin. Don haka shi yasa zaka ga ko farashin da ake sai da Qur'ani kake ka san bai kai farashin da za a ce wannan shine yanda za a sai da Qur'ani ba. Halli tattafai da mutane suka rubuta wanda ya kai girman Al-Qur'ani ya fi tsada akan Al-Qur'ani, da gani ka san mukafa a ce ba farashin Al-Qur'ani bane. An fahimta ko? Malaman Hanabila sune kadai wanda suka ce bai halatta ba bai'ul masahib, halli tattafan sai da Al-Qur'ani. Amma jumhurin malamai da Malikiya da Hanafiya da Shafi'iyya duka sun nuna ya halatta. Saboda haka aka samu cewa magabata a zamanin su ana yin haka min duni nakir, kuma babu wani da yace wannan abun laifi ne, sai kawai abinda aka samu daga wurin malaman Hanabila. Don haka wannan ba laifi bane, shi ma yana baya daga cikin wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ina fata mun fahimta. Don haka sai mu shiga cikin karatun mu na yau da yardar Allah, aya ta 44 kenan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Na'am.
Bismillahir rahmanir rahim. Atakmuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab.
Na'am.
الله
يمك البركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الله يجي شن ذاك لينك أمتر متاني بين نغرتا دا أيكي نغري وتنسون أنفسكم يكو كما كلينك أبرين كاوننكو ko ku manta kawunanku akan ku umurci kanku kuma ku aikata abin da kuka ce a aikatan. Wa antum tatluna alkitab, alhali kuna karanta littafi kuna ganin ba haka ya dace ku yi ba. Afala ta'qilun, shin ba kwa hankalta ne? Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya, kamar da al-Imam Qatada ibn Da'amah as-Sadusi yake cewa Allah yana zargin ahlul kitabi ne da wani mummunan aiki nasu da wata mummunar ɗabi'a tasu, malamai daga cikin su masana waɗanda ke wa'azi wa wasu su yi aiki amma su su koma bayan fage su kiyin aiki da abinda suka ce Allah ya ce a yi. Idan aka zo magana sun fi kowa zaƙin baki wajen cewa Allah ya ce annabi ya ce, amma aka zo aiki kuma su suke baya, su ba za su aikata abinda suka ce Allah ya ce a aikata ba. Wannan shine zargin da Allah ya musu, wanda ya hada da duk wanda yayi irin nasu ba sai su kadai ba. Shi yasa Ibn Kathir Allah ya masa rahama yake cewa kaifa yaliqu bikum ya ma'shara ahli alkitab wa antum ta'muruna an-nasa bil birr. Yace ta yaya zai dace, ba zai dace gare ku ya ku taron ma'abota littafi, kuna umartar mutane akan su yi mai kyau, ku kuma an tantan anfusakum, ku kuma ta kulin amantawa da kawunan ku. Fala ta tamiru ba ta muruna bi fi ba ta muruna nasa bi, ku ba kwa umartar kanku akan ku yi abinda kuka ce mutane su kuma su aikata. Wannan shine abinda wannan aya take karantar da mu, cewa Allah madaukakin sarki yana zargi. Shi yasa ya fara da istifham tawbihi, tambaya irin ta zargi, tambaya irin ta ƙurewa da nuna ba daidai aka yi ba. Ta yaya za ku umarci mutane su yi mai kyau, ku kuma ba za ku yi mai kyau ɗin da kuka ce su yin ba, alhali kuna karantawa a littafi kun san haka ba daidai ba ne? Shin ba ku da hankali ne? Shi afala taqilun, shi kuma istifham ne inkari wanda ya mafi wancan muni. Ta yaya kun ce a yi mai kyau ko kuma kuka manta kanku? Shin ba kwa da hankali ne? Saboda in ba marar hankali ba, wane ne abu mai kyau ya san mai kyau din ne? Zai nuna wa wani ya ci amfanin abu mai kyau din, shi kuma bai ba wa kansa mai kyau din ba, in ba ma kuka ci ba, ba wanda zai yi wannan. Shi yasa Allah ya kwatanta duk malamin da ke karantar da mai kyau, shi kuma ba zai yi mai kyau din ba. Ko duk mutumin da ke hana mai muni, shi kuma zai yi mai munin. Ya kwatanta shi da marar hankali, daidai yake da mahaukaci, wanda za a iya bashi abinci mai kyau ya ɗauka ya ba wani, shi kuma ya ɗauki mummuna ya ci. Wanda zai iya nuna wani hanya, shi kuma sai bi mummunar hanya. Wanda zai iya wato idan ya ga wani zai fada cikin hadari ya je ture shi, shi kuma sai ya tsaya, shi kuma abin hadarin ya fada a kansa. Wannan duka aiki ne na rashin hankali, kuma duk mutumin da ya yi irin haka ya yi daidai da mara hankali. Ibnu Ashur ya ce dalilin kawo wannan aya ko munasabar kawo ta a tsakanin nan shine ai Allah ya yi magana da Ahlul Kitabi akan aiki ne. Ya ce musu wato wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yayi umurni da aiki da kyau, wanda yana daga cikin khifalul bir. Sai ce to sai ku kuma za ku yi umurni akan irin wannan abun da aka faɗa, ku kuma ku manta kawunan ku kuma ku aikata ba. Shine ma'anar wato atamuruna an-nasa bil bir. Al bir shine khisalul wato khisalul khair ko kuma jima'ul khair, kamar yadda Ibn Kathir ya ce, ko kuma wato ta'atullahi bil imani wal amali salih, duk abin da yake biyayya ga Allah ta hanyar yin imani da shi da kuma yin ayyukan da suke gaskata imanin, wannan shi ake ce al bir. Al bir kuma duk abu mai kyau da duk abu na nagarta da duk abin da addini ya karantar, sawa'un haƙƙi ne tsakanin bawa da Ubangiji ko haƙƙi ne tsakanin bawa da karan kansa ko haƙƙi ne tsakanin bawa da bawa, waɗannan dukkansu idan addini ne ya ce a yi kuma suna da kyau, wannan shi ake ce masa albir. Allah ya tara ma'anar irin wannan a cikin suratul baqara, laysa birra an tuwallu wujuhakum
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
أشكي وانا آية أبنجي من أكتل تركيا فتي خسال البردك لمك أنبتاه tsakanin bawa da Ubangiji kamar aqida da imani. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ya kuma faɗi haƙƙi tsakanin bawa da Ubangiji na ayyuka na gaba wa aqamas salah, ya faɗi haƙƙi tsakanin bawa da Ubangiji na dukiya wa ataz zaka, ya faɗi haƙƙi na tsakanin bawa da bawa wajen wato kyautatawa wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, ya faɗi kuma haƙƙi tsakanin bawa da karan kansa, mutum ya zama yana da ɗabi'u masu kyau na haƙuri, wasabirina fi ba'sa'i wad dharra, da kuma na cika alkawari wal mufuna bi ahdihim idha ahadu. Kaga duk ɗabi'u masu kyau su ake ce musu albir. to shine Allah ya ce shin ku kuka umarci mutane da duk wani abu mai kyau sawa'un tsakaninku da Ubangiji ko tsakaninku da junanku ko tsakaninku da karan kanku ku kuma ba ku yi aiki da haka ba watantauna anfusakum kuma su sai ku rika mantawa da kawunanku tansaun da annisiyan annisiyanu a larabci yana zuwa da ma'anar manta abu mutum ya sani kuma sai ya zo wato ya ji abun bai wato ya tafi shine zahabu shay'i al-ma'lumi an zihnil insan yana cikin kokolwarka sai ka ji kuma ya tafi ana samun wannan bil ghafla mutum ya gafala ko dan kadan ko kuma ya zama ya tafi kenan kwata-kwata wannan sunan sa annisyan ana kuma kiran annisyan ana nufin barin abu ba dole sai ya tafi a cikin kokolwarka ba yana da kokolwarka amma kai watsi da shi shi ma ana ce masa annisyan duka ya zo a cikin alqur'ani annisyan da ake nufi a nan shine barin abu da watsi da shi bayan ka san shi ba wai ka manta ba an fahimta ko yana daidai da ma'anan nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah sai Allah ya manta da su kai Allah baya mantuwa yana nufi sun yi watsi da Allah sai Allah ma yi watsi da su ko sun bar Allah sai Allah ma ya bar su yana daidai da ma'anan wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum yana daidai da ma'anar wato falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa idha hum mublisun to duk wannan ma'anansa annisyan ne na cewa mutum ya bar abu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatna ayatuna fa nasitaha kaga baya a ce ya ce wa man a'rada bima na fa a'rafta anha kai banza da ayoyin mu don haka wa kadhalika al-yawm tunsa kai ma yau haka za a yi banza da kai don haka mutum yayi banza da abu bayan ya ji ya gane to shine ma'anar yaya za ku koyar da abu ku kuma ku yi banza da kanku ya za ku ce a yi ku kuma ku bar kawunanku idan mutum aka ce ya manta ba wai ya manta kwakwalwarsa bane kamar kai ne a ce wane na kiranka ka ce manta da shi kana nufi ya manta da shi a cikin kwakwalwarsa a'a wai a yi banza da shi a yi watsi da shi a bar shi to irin wannan shine abin da ake nufi anan wato ba ana nufi nisyan irin na mantawa a cikin kokolwa ba duk da cewa akwai ƙarƙashin alaƙa tsakanin su mantuwa na cikin kokolwa da Allah anan madaukakin sarki yace nasullaha wa nasiyahu sun manta da Allah sai Allah ya manta da su kaga ba ma'anarta na mantuwa na kokolwa ba balla ya dhillu rabbi wala yansa irin wancan mantuwan Allah baya yi shine wato kokolwarka tana tuna da abu daga baya ka ne ba ka rasa irin wannan mantuwar dan adam kadai ke yin ta shine kuma irin mantuwar da wato okay ba ita ce mantuwar da ake nufi ba nan irin mantuwar da Allah madaukakin sarki yake cewa qala ara'aytaka qala ara'ayta iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura kaga wannan mantuwa ne na cikin kokolwa ka nema ka rasa yana daidai da ma'anar Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin shine ma'anan fadin Allah ta'ala wadhkur rabbaka idha nasita idan ka manta daga baya sai ka tuna to ka tuna da ubangijinka bayan da ka manta wato da abinda aka ce maka kai don haka wato watantauna anfusakum mana watatrukuna anfusakum ya kuke barin kawunanku akan abin da kuka ce mutane su yi kuma kun san bai kyau ne wa antum tatluna alkitab ay wa antum taqra'una alkitab alhali kuna karantawa a littafi cewa abinda kace a yin nan kai ya kamata ka fara yi kafin wani yayi ko kuma kuna karantawa a littafi cewa yin hakan ba daidai bane ko kuma ta yaya za a yi mai karatun littafi kuma ya gaya wani abin da ke cikin littafin shi kuma bai amfana da abin da ke cikin littafin ba bai yana cikin ma'anan wa antum tatluna alkitab shi yasa Allah yake afala taqilun shin ku ba kwa da hankali ne shin ba kwa hankalta ne akan cewa abinda kuke yi cutar da kanku kuke yi afala taqilun daga al'aql al'aql shine ake ce hankali asalin ma'anan al'aql wato abin nan a larabci shine al-mana, an kira shi al-mana li annahu yamna'u sahibahu min wato min al-wuqu'i fi ma ya'maluhu ghayru aqil, yana hankali shi ke hana mutum ba zai yi abin da mara hankali zai yi ba, shi yasa ba ka yin irin yadda dabba take yi, ita ba ta da hankali. Shi yasa kuma aka kira al-iqal da sunan abin da ake sawa raƙumi ake masa linzami, shi ke hana shi karya motsa, shi ke hana shi a sa ya kwana, saboda hankalin bai da hankali, shi yasa sai an juya wannan abun. Shi yasa shi ma ɗan adam aka sawa abin da ke cikin ƙwaƙwalwarsa da zuciyarsa na controlling ɗin yin abin da yake yi da kyau ko ya hana shi yin mara kyau da cewa al-aql, saboda shi yake hana shi yin abin da bai dace ba. Wannan yana daga cikin fa’idojin da Ibn Ashur ya faɗa a cikin At-Tahriru wa Tanwir. To a cikin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya ce, me yasa kuke umarni da abin da kuma ku aikatawa? Wannan ayar tana kama da ya ayyuhal ladina amanu lima taqulu ma la taf'alun, tana kama da ayar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa dangane da Shu'aib, وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, ni ba zan saba muku da abin da na hana ku ba, duk abin da na hana ku ai ni ma zan bari tare da ku, duk abin da na umarce ku ni ma zan aikata tare da ku. To shin idan mutum baya aikata abu mai kyau sai ya daina karantarwa, ko kuma idan abin da mutum ya hana shi ma yana aikatawa sai ya daina cewa ba kyau? Saboda wannan aya, wannan haka waɗansu suka fahimta, amma fahimta ce ta kuskure, kamar yadda Fakhruddin Razi ya faɗa. Abinda yake daidai kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa shine ayar ba tana zargin malamin da baya aikata abinda yake umarni da cewa me yasa yake umarnin alhali baya aikatawa bane, a'a, ayar tana zargin sa akan me yasa baya aikata abinda yake umarnin ne. Ban sani ba ko kun fahimta. Ba ayar tana cewa me yasa kake wa'azin da kai baka aiki da shi ba, a'a, ayar tana cewa me yasa baka aiki da abin da kai wa'azi akai. Ina fata mun fahimta. Wannan zai zama shine fa'idar mu ta farko daga cikin fa'idoji. Na farko, Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya ce wal gharar, abin da ake so a isar na sako a cikin wannan aya, Allah ta'ala zammahum ala hadha sani' ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه, وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له. yace wannan ayar abinda sakon ke kulshi a ciki shine Allah madaukakin sarki yana tuhumar su ne akan mummunan aikin da suke yi, kuma shi yasa ya tuna musu cewa sun yi babban kuskure da ba sa yin abin da suke karantarwa. Ba manufar ayar ita ce me yasa suke umarni alhali ba sa aikatawa ba, a'a, manufar ayar ita ce me yasa ba sa aikatawan. Fa innal amra bil ma'rufi ma'ruf, domin yin umarni da kyakkyawan aiki shi wani kyakkyawan aiki ne mai zaman kansa, wa huwa wajibun alal alim, wajibi ne akan malami ya yi ko da shi baya aikatawa. Ina fata an fahimci wannan. Fa'ida ta biyu da wannan ayar take nuna mana shine wajibi ne akan malami ya yi wa'azi, ya karantar da daidai, kuma wato ya zama jagora ne na mutane ta hanyar da mutane za su ce abi aikin malam tare da fadarsa, ba abi faɗin malam kai abi aikinsa ba. Ibn Kathir ya ce dangane da wannan fa'ida, lakinnal wajiba wal aula bil alim, abinda ya zama wajibi kuma ya fi dacewa da kowane malami, an yaf'alahu, shine ya rinka aikata abinda ya yi umarni ɗin nan, ma man amarahum bihi, tare da waɗanda ya umarce su da shi, wala yatakhallafu anhum, shi kar ya zama yana baya su kuma suna gaba da shi, kama kana Shu'aibu alaihi salam, kamar yadda annabi Shu'aibu ya faɗa cikin abin da Allah ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, fa kullu man fa kullum من الامر بالمعروف وفعله واجب yace umarni da kyakkyawan wajibi ne sannan aikatawar ma wajibi ne la yasqutu ahaduhuma bi tarki al-akhar karkace dayan ya fadi akan ka saboda baka yi dayan ba ma'anar wannan shine ayar bata zama hujja ga malami saboda yace kar ayi abu kaza shi kuma bai yi shi kuma yayi ko yace ayi abu kaza mai kyau shi kuma bai yi ba sai yace bari ya daina fada ba idan ya haka ya tara wa kansa laifi biyu kenan shi bai hana ba kuma ya aikata ka fata an fahimta ko kuma shi bai ce ayi ba kuma shi ma bai yi ba kuma ya tara wa kansa laifi biyu laifi ne malami ya zama yana umarni kuma bai aikata umarnin amma laifin ya fi yawa idan bai aikatan ba ko bai ce a aikata ba idan ma shi ya san ba zai yi ba to ya fada akwai waɗansu za su idan ma shi ya san dole sai yayi sabon ya hana akwai waɗansu za su bari wannan ya fi dama akan malamin da baya hanawa kuma yana aikatawa ko kuma baya umarni kuma shi ma baya aikatawa saboda haka malami abinda aka fi so shine ya zama yayi umarnin kuma an yi aiki tare da shi ya hana kuma shi ma ya bari tare da mutane amma gara wanda ya dauki daya daga cikin laifuffukan akan wanda ya kwashe duka biyu shi bai hana ba kuma shi yana aikatawa ko shi bai yi umarni ba kuma shi ma baya aikatawa ina fata an fahimci wannan fa'ida don haka kar ka taba zargin malamin da kaga yana wa'azi akan abu sai kuma shi bai aikata ba sai ka ce ai wa'azin ka na banza ne a'a kar ya tara wa kansa laifi biyu a ma'adiratan ila rabbikum shi ya sauke zauyi a wurin Allah nauyin da Allah ya dora masa na isarwa ba shi bai aikata ba amma abin da aka fi so shi ma wala tansu anfusakum kar shi ma ya manta da kansa amma don ya manta da kansa ba uzuri ne cewa kuma kar ya gaya wa waɗansu ba saboda zai zama ayoyin Allah sun zama ba a isar da su ba zuwa ga mutane ina fata mun fahimta ayata ta uku ita ce wannan aya tana tsoratarwa ga malaman addini wannan aya tana zama kusa akan kowane malami mai wa'azi duk wanda zai karanta ayar Allah ya ce Allah ya ce ayi kaza to hujja ta fi doruwa a kansa lokacin da yake fada kafin ta doru a kan wanda ya fadawa sannan duk malamin da zai ce abu kaza haramun ne wannan ya fi hadari ya aikata abun sama da mutumin da ya gaya masa kar a aikata saboda shi ya sani kuma sakon daga wurinsa ya fito Allah madaukakin sarki ya dora masa amana ta cewa ya isar kuma ya aikata sai ya isar shi kuma ya kiya aikata wannan aya tana tsananin tsoratarwa akan malaman addini malam ibnu kathir yace lakinnahu wal halatu hadhihi madhmumun ala tarki ta'ati wa fi'lihi al ma'siyah li'ilmihi biha wa mukhalafatihi ala basira فانه ليس من يعلم كما لا يعلم اي wanda sani ba daidai yake da wanda bai sani ba sai kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu karin sharhi akan wannan aya da kuma tsananin tsoratarwa akan malaman addini bari mu karanta guda uku daga cikin su Allah ya sa su zama nasiha a gare mu hadisi na farko wa al-imam at-tabarani ya ruwaito shi daga jundub ibnu abdullah Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah صلى الله عليه وسلم ياتي مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كتنكوچين مالمن dake koyar da mutane wani abu mai kyau shi kuma baya aiki da shi kamar al-istiraji yudi'u lin-nasi wa yuhajjiku nafsa kamar fitila ce tana haskatawa mutane wuri ita kuma tana kona kanta wannan hadisi Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' as-Saghir hadisi na biyu shine hadisin da Anas dan Malik ya ruwaito kamar yadda yake cikin Sahihu Ibn Hibban kuma Ibn Hibban din ya inganta shi Albani ma ya inganta shi Allah ya musu rahama a cikin silsilatul ahadith as-sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace barartu lailata usri bi ala una ana da aka kai ni sama na kai ziyarar aiki a aljanna da wuta naje na wuce waɗansu mutane sai na gansu a cikin wuta tuqradu shifahuhum وألسنتهم بمقاريض من نار واتو أنا ينكي أنا قنت لي لبنسو دحر سننسو دوأنسو المكسيك النوتا قلت من هؤلاء يا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يجي سينتي لجبريل يا جبريل سوى أي وقتنا قال جبريل سينتي لشي هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم يجي وقتنا sune masu hukuma daga cikin al'ummanka waɗanda suke umartar mutane su yi amma su kuma ba za su aikata ba Allah ka tsare mu hadisi da uku daga Usama ibn Zaid Allah ya kare yarda a gare shi wanda yake cikin Sahihul Bukhari da Muslim wanda ya ma fi tsoratarwa akan dukan waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace yuja'u birrajul yawmal qiyama fayulqa fi an-nar za a zo da mutum ranar kiyama sai a jefa shi a cikin wuta fatan dalika bihi aktabu aktabuhu sai hanjin cikin sa su zazzago saboda tsananin wuta ya sa sai cikin sa ya fashe sai hanjin cikin sa ya fito fa yaduru biha fin nari kama yaduru al-imaru biha sai mutun ya rinka dagayawa yana wato kikkewa yawa a cikin wuta kamar yadda jaki ke yi a madaurin sa fa yutifu bihi ahlan nar fa yaqulun sai a rinka kewayawa da shi a jikin ɗan wuta suna ganin shi sai su rinka ce ya fulan ma asabak ya wane ya malam me same ka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake umurtar mu da kyakkyawa kuma kake hana mu mummuna ba fa yaqulu sai ya ce da su kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati duk abinda nake ce ku yi ni bana yi duk abin da nake hana ku kuma ni ina aikatawa wannan shi yasa aka mun irin wannan sakamako jaza'an wifaqa Allah ubangiji ka tsare mu don haka waɗannan da muka karanta duka sai su zama mana wa'azi da gargadi akan duk abin da muke karantarwa mu yi kokari mu ma mu yi aiki saboda wannan yana nuna hadarin da yake kan malami kuma da yake hadarin da yake kan sauran mutane Allah ubangiji ka fitar da mu aya ta gaba ita ce wannan aya tana nuna mana mummunan dabi'a ta ahlul kitab wanda galibin su wannan shine aikin su zasu ce waɗansu su yi amma su ba za su aikata ba kamar yadda kuke yawan ganin labarai munana akan yawa daga cikin malamai waɗanda suke musamman malamai na addinin Kirista ko malamai na Yahudawa wanda zaka ji malami a cikin cocin sa yana amfani da matsayin cocin sa wajen yin amfani da matan mutane wajen karɓan kuɗaɗen mutane wajen abubuwa da yawa na munanan da kullum zaka rinka ji kuka ji wani ma an hada baki da shi an yi kidnapping din wata daga cikin ma'abotan cocinsa kuma an nemi ɗaya daga cikin ma'abotan mijinta shi kuma ya biya kuɗi wanda kullum kana ganin irin wannan a cikin jaridu Allah ubangiji ya tsare so duk malamin addinin musulunci da yayi wani aiki daga cikin irin wannan to karka dauka ayar tana magana akan ahlul kitabi ne kadai a'a hadda shi ma yana ciki kuma nasa sai ya fi muni domin shi ya fado cikin al'ummar da tafi kowace albarka wanda idan ka haince ta to laifinka yafi wanda ya haince al'ummar wani annabin daban shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato duk mutumin da Allah ya bashi kiwon waɗansu mutane sai ya haɗinci waɗannan mutanen to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutum ba zai samu aljanna ba wannan yana wannan hadisi ne daga Aisha Allah ya kare yarda a gare ta yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana fara dangane da wato mutumin da Allah ya bashi kiwo ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه يجي دوك متمن دا يموت الحالي ينا تشوتر الامرسا ينا حائنترسو دا الامم منزان الله كينن صلى الله عليه وسلم يجي تو سي الله يا حرمتا مسا الجنه الله كتري مو فائده تغبا يجي ayar tana nuna mana da Allah ya ce wa antum tatlunal kitab shi ya nuna asali malami da zai karantar da addini a cikin littafi ya kamata ya rinka samu abinda zai karantar daga kwakwalwarsa ba saboda allazi ya'muru bil ma'ruf ta'muruna an-nasa bil birri, ya kamata ya zama tatluna al-kitab, a cikin littafi zai karanta ya samu. Haka duk malamin da yake karantarwa ya rinka yin karatu bisa ga abin da ya gani a cikin littafin Allah. Shi yasa Allah ya ce fadhakkir bil qur'an, idan kai wa'azi, kai wa'azi da al-qur'ani, man yakhafu wa'id. Fa'idar ta gaba ita ce karanta littafin Allah yana amfanar da wanda yake karantarwa din ya ƙara mata yin aiki na alheri. Yawan karatun littafin Allah da karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yana sa mutum ya ƙara yin aiki na daidai. Ku lura da wannan, Allah ya ce ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Kaya za ku manta kanku alhali kuna karanta littafi? Ai, bai dace wa wanda yake karanta littafi ya manta kansa ba kenan. Haka wanda yafi kowa dacewa da ya yi daidai shi ne wanda yake karanta littafi. Haka ci gaba da karanta littafin Allah zai sa ka yi daidai da yardar Allah. Fa'ida ta gaba ita ce, wato duk mutumin da yake karantar da abin da shi baya aiki da shi, to wannan daidai yake da mahaukaci. Kai kusan gara ma mahaukaci a kansa. To da in asalin mahaukaci da mutum yake gani ne a yanzu a zahiri, ko ba za a yi masa hisabi irin naka ba. Amma kai bayan ka zama kuma gara mahaukacin marar hankali akan mahaukacin mai hankali. Ba sani ba ko kun fahimce ni? Gara mahaukaci marar hankali akan mahaukaci mai hankali. Wannan malami da ke wa'azi baya aiki da shi mahaukaci ne, amma yana da hankalin aiki. Shi Allah ya ce afala tajidu ba'ku da hankali ne? Yayi aiki irin na marasa hankali, amma shi kuma yana da hankalin. Ai, gara marar hankali yayi aikin rashin hankali akan mai hankali yayi aikin rashin hankali. Allah ka tsare mu. Don haka dai wannan sai zama nasiha ce wato a gare mu gaba daya. Allah Ubangiji ya samu aiki da wannan nasiha. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana dhat ta'limu tasifu ad-dawaa li dhisqami wa dhiddina kaima yusihha bihi wa anta saqimu ja bi nafsika fanhaha an ghayyiha idhan tahayta anhu fa anta hakimu fa hunaka yuqbalu ma taqulu wa yuhtada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'limu la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azimu. Da karshe shine wato nasiha ce a dunkule ga dukkan malaman addini, dukkan masu karantar da mutane addini, da dukkan masu wa'azi da sunan addini, da cewa kowa yayi yanda zai tsirar da kansa daga hadarin da ke cikin wannan aya na nisyanun nafsi ba'da al-amri bil ma'ruf ko an-nahyu 'anil munkar. Abinda zai sa mutum ya samu damar fita daga hadarin da ke cikin wannan aya shine mutum ya zama alimun rabbani. Al-alimur rabbani shine irin wanda Allah ya umarni dukkan malami ya zama, malami mai tarbiya, malami mai aikin da ya dace da karatunsa. Wannan shine Allah ya ce walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusu. Dukkan ku malamai ku zama mutane rabbaniyai. Mutane rabbaniyai sune waɗanda suke karatu kuma suke karantarwa. Wani malami Sheikh Dr. Abdullah ibn Muhammad al-Jirfali ya rubuta waɗansu fa'idoji guda 15 da ya kamata malami ya kiyaye din ya zama malami rabbani. Bari an karanta mana su a gurguje saboda su zama nasiha gare ni da ku gaba ɗaya. Abu farko da zai sa mutum ya zama malami rabbani shine at-tamassuku bi nususil kitabi was sunna. Mutum ya zama ya yi riƙo da nassoshin Al-Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da su kake aiki kuma da su kake karantarwa. Kar ka fita daga abin da ke cikin Al-Qur'ani da hadisi. Wannan shine matakin ka na farko akan zama malami rabbani wanda zaka fita a wurin Allah kuma ka fita a wurin mutane. Fa'ida ta biyu ita ce, abu na biyu shine mutum ya zama mai kokarin himma wajen ƙara neman ilimi. Mutum kuma zama duk abin da zai karantar ya san abun ne, kar ya karantar da abin da bai sani ba. Kar ya rinka faɗan abin da baya da hujja cewa ya gane cewa da gaske sakon Allah ne. Wannan shine al-ma'rifatu tamma. Mutum ya zama yana da cikakken ilimi na yaqini akan abin da duk zai faɗa. abinda duk mutum ya san bai sani ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Abu na uku shine mutum ya guji yin ƙarya bayan ka sani kuma ka faɗi abinda ba shine abinda ka sanin ba. Idan ka san Allah ya ce kaza, to in ka zo abinda Allah ya ce kadai zaka faɗa, sai kai sharhi da ƙarin bayani da ya dace da abinda Allah ya faɗa, ba abinda ya dace da son ranka ba. Ma'ana kar mutum ya yi amfani da abinda Allah ya ce don shi ya gina kansa, a'a ya yi amfani da abinda Allah ya ce don ya gina addinin Allah, ko da zai rusa kansa shi idan ya faɗa. Abu na hudu shine mutum ya zama yana da sari'u ruju'i anil khata, mutum ya zama yana da saurin wato dawowa daga kuskure. Idan ya gane kuskurensa, ya gaya wa mutane cewa abu kaza kuskure ne na gane. Sannan mutum ya zama yana da karɓar nasiha da gyara idan an gyara masa, kar ya zama shi sai dai ya gyara wa waɗansu, amma shi ba za a gyara masa ba, saboda shi malam ne ba za a ce daidai ba. Duk lokacin da aka ce masa kaza kuskure ne, ya karɓi kaza kuskure ne idan kuskure ne. Idan ba kuskure ba ne kuma kar ya faɗa, sai ƙoƙarin yin bayanin mai ne daidai ɗin don a gane, amma ba wai don saboda ya kare kansa da matsayinsa cewa shi ba zai iya kuskure ba. Abu na biyar shi ne mutum ya zama yana da malamai, kar mutum ya kai lokacin da yake ji cewa shi yanzu shi ne number one citizen a cikin malaman addini, sai a karɓa aurinsa shi ba zai karɓa auren waɗansu ba. Duk lokacin da mutum ya ga ya ji cewa yanzu shi ne babban malamin da baya da malami, to ya ɗauki hanyar wato dafa kansa kenan. Ya rinka ji cewa duk abin da zai faɗa akwai malaman da zai rinka jingina maganarsa zuwa gare su. Abu na shida shi ne mutum ya zama yana wato yin istishhadi, in yana wa'azi ya rinka jingina magana zuwa ga malamai, musamman magabata, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, saboda mutane su rinka gane girman magabata ba girmansa shi yanzu da yake kallonsu ba. Ya rinka tsora credit ga inda ya karanto, domin duk abin da ka samu da karatu waɗansu sun riga ka ɗebowa kai, to ka rinka jingina musu, saboda mutane su rinka gane darajar magabata ba darajar kai kanka da kake gabansu ba. Fa'ida ta gaba ita ce mutum ya zama yana nesa-nesa da aibanta waɗansu, yana nesa-nesa da zagin waɗansu, yana nesa-nesa da wato abin da zai sa shi ya rinka gina kansa don ya rinka rusa waɗansu. Duk abin da mutum zai faɗa, kar ya zama sai ya tace wani kafin shi ya haure. A'a, je ka, Allah baya hana ka zuwa inda kake so ka je saboda wai wani ya je wurin. Ina fata an fahimta. Ba sai ka goge wani kafin ka rubuta sunanka ba, kana iya rubuta sunanka a ƙasan nasa ko a saman nasa. Haka duk lokacin da mutum ya zo karantarwa, in zai yi karantarwa ta sunna, ya rinka guje wa sukan waɗansu mutane da su ma suke yin nasu karatun, ba sai ya danne hasken wani kafin shi ya kunna nasa hasken ba. Fa'ida ta gaba ita ce mutum ya zama yana yin karantarwa tare da girmama na gaba, musamman shugabanni, shugabanni na addini da shugabanni na mulki. Kar mutum ya zama yana ɓata karatunsa ta hanyar faɗa da mutane, ya zama idan yana faɗa da shugabanni ba zai samu damar da zai isar da karatun ba, kullum rigimarsa da shugabanni da rigimarsa da 'yan siyasa, sauran karatun kuma bai samu shiga ba. Fa'ida ta gaba ita ce mutum ya zama yana gujewa duk abin da zai tarin a fito da kansa. Mutum ya zama su jama'a su gane cewa ya kai wuri kaza, amma ba shi ke ce ya kai wuri kaza ba. Kuma mutum ya rinka gujewa yabon kansa, yana faɗar shi yayi kaza, shi yayi kaza. In akwai tafalala ya rinka jingina ta zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ida ta gaba ita ce mutum ya yi ƙoƙarin karantar da mutane a cikin masallaci. Wannan shine asalin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin magabata. Kar mutum ya fi bada hankali wajen wa'azi da lakcoci inda aka taru, a'a, karatun cikin masallaci ya fi dura wa mutane tarbiya sama da karatu na wurin lakta da kuma na social media. Fa'ida ta gaba ita ce malami rabbani shine wanda yake kokarin kiyaye farillai, kuma yake kokarin gujewa abubuwa na abin da Allah ya haramta. Duk inda almajiransa suka ganshi, idan ka gane cewa shi kuduwa ne akan ayyuka wanda ake magana na farillai. Amma a ga malamin addini yana wasa da sallah, malamin addini yana da kuɗin da zai bada zakka bai bayar ba, malamin addini wasu abubuwa na wajibai shi bai aikata ba, malamin addini awwal na haram ana aikatawa tare da shi a'a wannan bai dace da zama malami rabbani ba abu na gaba shine malami ya zama wato yana jin tsoron kar fitina ta zo wa al'umma ta hanyar harshensa kullum in malami zai magana ya tsaya ya zauna ya yi tsam ya tsara me zai faɗa saboda kalma daya taka tana iya rusa abubuwa da yawa na alheri a al'umma tana iya kawo wata fitinar da ba za ka iya kashe ta ba shi kuma ya riga ya kunna ta saboda haka mutum ya riƙa kiyaye harshensa akan abin da zai faɗa kar ya faɗi wata magana da za ta rusa al'umma a madadin ta gina ta fa'ida ta gaba ita ce mutum ya rinƙa girmama malamai kuma ya rinƙa son ɗaliban ilimi duk malami rabbani zai zama yana girmama sauran malamai masu karantarwa bai rena su ba ɗaliban ilimi kuma yana ƙaunansu saboda ya rinƙa ƙara musu ƙwarin gwiwa ba zai rinƙusa yana rena su kuma yana take su ta yanda su kuma za su rinƙa ganin sai dai su yi masa hidima shi kuma ba zai musu ba fa'ida ta gaba ita ce duk inda ya zama akwai shubuha to malami ya rinƙa gujewa wurin ko da abin ya halatta idan ya san wannan abin zai zubar da mutuncin malantar ko ya taɓa mutuncin addini to mutum ya guje masa ya haƙura da shi ballantana shubuhan da bata halatta ba shi yasa a ji malami a cikin harka ko wata kwamacala wanda za ta iya sa a ce malam wane an haɗa cuwa-cuwa kaza da shi malam wane tare da su ake kaza duk irin wannan malamin addini duk yawan mutuncinsa da ya zuba yawan rage mutuncin addini ne duk yawan mutuncinsa da ya ɗagu yawan ɗaga mutuncin addini ne to ko don addini ya rinƙa kiyaye ina zai je ina za a ji hannunsa a ciki ko sana'a ce ya tsaya a cikin sana'ar da a cikinta akwai mutunci ba sana'ar da a cikinta wato za ta zubar da mutuncin addini ba abu na 15 na ƙarshe shine mutum ya zama wato yana kama da malamai idan an gan shi idan malamin addini ne to sai ya rinƙa ko ina ya je ba za a ce wannan bai yi kama da malamin addini ba saboda ɗan ƙaramin abu a wurin mutum ammi ko jahili sai ya sa ya rusa malamin ba zai sake karɓar wani abu a wurinsa ba ko da gaskiya ce saboda bai ga yayi kama da malam ba Allah ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh